رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركة مدونا لا ربا daya ga watan Jumada al'ula haka ne a shekara ta 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 16 ga watan 12 a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Riyadus Salihin daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a garin Kano yau insha Allah za mu tashi darasi na 242 in ba manta ba makon da ya wuce mun tike da karshen babu karahati raddir raihan li ghairi udhr haka ne da ka yau za mu tashi babi mai biye masa na'am hadisi na nawa kace ba shafi ba hadisi lan ba hadisi ba masha Allah muna karatu cikin babu karahatil madhi fil wajhi liman khifa alayhi mafsada mun tike da karshen hadisin Abi Bakara ko zamu tashi hadisin Hammam ابن الحارث to da haka muna karatu cikin babin da yake bayani akan kin yaban mutum a gaban idansa in an ji tsoron hakan zai iya cutar da shi zai iya haifar masa da girman kai ko jiji da kai ko kuma zai bata masa ikhlasi zai sanya masa riya hadisi mai lamba ta 1807 wa an Hammam ibn al-Harith daga Hammam dan Harith عن المقداد رضي الله عنه دك مقداد أن أسود الله يكارى مسيدا أن رجلا جعل يمده أثمان ونمتن يزو ينا كوتا سيدنا أثمان يني مسا يبود كرالي كوتا واد يبود كرالي بافا إلى النمرو كابا آينا فتن أبو بوان ديك نجس كني أثمان ينا ينسو أما أقبانسا كاغا شيكو يبو نمرو كي كرياتي زنزروتو bai taba ganinka ba bai sanka ba a ranar zai ganka ya kirkiro wasu kyawawan dabi'u yace kana da su kaga wannan shaidar zurce ƙarya ce amma shi wannan ya san sayyidina Uthman abubuwan da yake faɗa game da Uthmanu hakan ne amma kuma a gaban idansa fa amidal miqdadu fa hafa fa jafa ala rukbataihi nan da nan sai miqdadu ya zabura ya durkusa akan gwiwoyinsa وكان رجلا دخما كما شي دامن مقداد دان اسود متن ني مي جكا جكا معنا مي جرمن جكي مي تيبا فجعل يهفو في وجهه الحصباء سيرن كديبو صفوي yana watsawa wannan mai wannan yabo din a gaban sayyidina Uthman wannan shine ma'anar kalmar hasba an gane ko hasba tsakonkwani فقال له عثمان سيدنا عثمان يتي دا مقدادو ما شأنك مي ke damunka ka zo kana diban kasa kana watsawa mutun a ido فقال سي مقدادو يتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقه منزان الله صلى الله عليه وسلم يتي اذا رايتم المداحين idan kuka ga masu koda mutane masu yaban su masu yi musu kirari da kore an gane ko sune maddahin jam'i ne na muzakkar salim daga almadihu madihu mai yabo maddahina masu yabo da yawa fi halatin nasbi maddahuna masu yabo da yawa bilwawi fi halatin raf'i li'annahu jam'u muzakkar salim imam an-nawawi yace imam al-khattabi yace المداهون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة. مداهون ما سيبو سوني وأنت سكريكي يبن متاني يزمي مسجكي da sun ga mutum sai su hau koda shi sai su hau masa yabo ko zai ba su kudi ko ba zai ba su ba sau da dama in mutum ya ga dama ya ba su kudi suna karba wasu kuma daman ma sun riki wannan abin a matsayin sana'a suna yin ne dan a ba su kudin shine yace waja'aluhu bida'atan yasta'kiluna bihi almamduhu sun sanya hakan ya zame musu kamar hajar kasuwanci suna ci daga abin da shi wanda suka yaba din ya ba su ko suna neman ya ba su abin da za su ci wayaftinunahu kuma sukan fitine shi mana sukan damu mutum wani lokaci ko kana so ko baka so haka za su taimaka wannan yabo da kirari dan ka ba su abin hannunka sai yace fa amma man madahar rajula amma ko wanda yake yaban mutum alal fi'lil hasani bisa ga kyakkyawan aikin da ya san mutumin yana yi wal amru والأمر الممدوح كما يكي يبن متن أكن أبن ديك مات أي يبوتن دنشي يكون منه تترد وان ديك يبن ترقيبا له في أمثاله وان دينا ينهك نيد نفن دأ قطعي تامس وان نن أبن ديك ينا الهيري دن يتغ بدهي كما دم متانيس جسوما في كوي شين وتحريدا للناس على الاقتداء به دم قطعي تد متانيس في كوي دشي في أشباهه akwai tankwacin ire-iren waɗannan ayyuka na alheri da yake to fa laysa bimaddahin irin wannan ba sa cikin ƙarƙashin wannan hadisi na cewa masu yabo da ma'anar roƙo ko mu muna bambance tsakanin masu yabo da kuma masu roƙo akwai mutumin da zai yabe ka saboda ya san ɗabi'ar taka ce haka ne manufarsa shine ya dada ƙarfafa maka gwiwa ka ci gaba da yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa sahabbai irin wannan yace ni'ima wana wana wani ma dalla da wani wani cikin sahabbai yana kaza yana kaza yana kaza to wannan kaga daban amma wanda ya riki abin a matsayin sana'a kamar yadda na faɗa a baya zaka samu ma shi galibin yaban nasa ƙarya ne abin da yake faɗa ba haka bane manufarsa shi dai kawai a dauki abin duniya a bashi sai yace wa in kana qad sara madihan shi wanda yayi yabo dan ya kwadaitar da dabi'una alkhairi a ci gaba da yin su kuma dan ya karfafi gwiwar wanda yake wannan kyawawan ayyukan dan ya ci gaba da yi to duk da cewa abin da yayi shi ma din yaban ne amma baya shiga karkashin hadisin da yake nuna in an ga maroka suna roko a debi kasa a watsa musu a fuska banda irin wannan sai yace bima takallama bihi min jamilil qawli fihi saboda shi ma za a ce yayi yabo amma ba za a ce yayi roko ba dan shi manufarsa ba a bashi abin duniya ba tare da cewa shi ma ya fadi wasu kyawawan dabi'u ne na mutum wancan ma yana fada illa iyaka bambancin wannan nasa gaskiya ne wancan kuma nasa a mafi yawan lokaci ƙarya ne to da aka miƙi dadu dan aswad ya debi ƙasa yake watsa wannan mutumi da yazo yana koda sayyidina usman a gaban kidansa sayyidina usman yace me yasa kake watsa masa ƙasa shine miƙi dadu yace manzo Allah yace in kuka ga masu roƙo da yabo da koda mutane a gaban kidansu fahafu fi wujuhihim turaba ku debi ƙasa ku watsa musu waɗansu malamai sun ce eh haka ake nufi ku ɗebi ƙasa kiri da mu zo ku watsa musu to amma da sharaɗin in ka san za ka wanye da lafiya amma wani garjejan maroƙin ka kuskura ka watsa masa ƙasa sai ya yi ƙasa-ƙasa da kai to ka ku Allah bai tsora maka ka jefa kanka akan abin da ba za ka iya ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha malamai suka ce sai ka kalle shi ka ga ƙwanjinsa ka ga ƙwanjinka ka ga ko a doke ba zai doke ba za ka doku ba to sai ka ɗabbaka wannan sunnan amma ka kalla ka ga in ya rike ka ba mai iya kwata ka duk wajen to Allah bai dora maka wannan ba shi yasa wasu malamai ma sun fassara a watsa masa ƙasa shine kada a bashi abin duniyar da yake nema kuma kada a yadda da abin da ya faɗa ba wai dole sai an ɗebo ƙasa ta zahiri an watsa masa ba suka ce domin idan mun ce ƙasa ta zahiri za a ɗebo a watsa masa to ai ƙa'ida shine a yi wa mutum daidai abin da ya yi to shin shi abin da yake nan haka shi ba watsa ƙasa ya yi ba kai kuma ƙasa ka watsa masa kuma kai garin watsa masa ƙasan nan in ka zuba masa a ida kuma fa kaga kai ta'addanci da haka dai malamai sun yi sabani akan fasara hadisin wadannan suna ganin eh alhadisu ala zahirihi hadisin bisa ga zahirinsa za a fasara shi kade bu ƙasa ka watsa mai to amma sai suka ce sai ka kiyaye ka'idojin da muka faɗa in ka tabbatar ba za ka kwan a ciki ba in ka tabbatar ƙasar da za ka watsa masa ba za ta shiga idansa yadda za ka cutar da shi ba an gane ko رواه مسلم امام مسلم يروي عن حديثي اكو روايه ابن حبان da sanadi ingantacce daga Abdullahi dan Umar yace naji manzalan sallallahu alaihi wasallam yana cewa uhsu fi afwahil maddahin turab huwa ta kasa a bakin masu maruka qala al imam an-nawawi imam an-nawawi yace hadhal hadithu qad hamalahu ala zahirihil miqdadu wannan hadisi miqdadu da kansa yayi masa fassara ta kai tsaye yadda zahirin hadisin ya nuna haka miqdadu ya aiwatar da shi watsa kasa kuma shi ma ya debi kasar ya watsa an gane ko to amma kamar yadda muka faɗa akwai malaman da suke ganin ba haka bane ba radiyallahu anhu allazi huwa rawihi wanda shi miqdadu shi ya rawaito hadisi wanda malamai sukan ce ar-rawi adara bima rawa rawi yafi kowa sanin ma'anar abin da ya rawaito to tunda miqdadu shi ya rawaito hadisin kuma ya aiwatar da shi a haka to ya nuna cewa abinda miqdadu yayi shi hadisin yake nufin ayi sai imamu nawawi yace wa wafaqahu da'ifa wasu daga cikin malamai sun goyi bayan miqdadu akan cewa maroka in an ga suna roko kasa za a diba a watsa musu wa kanu yahfuna turaba fi wajhihi haqiqatan kuma ire-iren su miqdadu da malaman da suka tafi akan tafiya irin taka ta watsa wa maroka kasa sun kasance in sun ga maroki yana roko kasa suke diba su watsa masa kasa ta haƙiƙa sai imamu nawawi yace amma wa qala akharuna wasu malaman sun ce ma'anahu abinda hadisin ke nufi khayyibuhum kada ku biya musu bukatar su ba dai so suke ku ba su kudi ba to kar ku ba su shine ma'anar kun watsa musu kasa ko a Hausa ai muna da wannan karin magana in mutum bai maka abinda kake so ba sai ka ce wane ya watsa min kasa a ido ma'ana me ya bai min abinda nake so ba to da haka waɗansu malamai suka ce wannan shi ake nufi fala tu'tuhum shay'an limadhihim kada ku ba su komai dan yaban da suka yi muku ko roƙon da suka yi muku wakila a wani kaulin an ce idza maddahatum ko idza mudihtum in aka yabe ku fadhkuru annakum min turab abinda hadisin yake nufi duk lokacin da wani yazo yayi maka kore yayi maka roƙo ya koda ka to ka tuna kai fa ba koman komai bane asalin ka kasa ce to shine ma'anar fahasu fi afwahi muturab ce to ni kuma menene bayan ni kasa ce ga ta kuma kasa taka ta ake yi duk a dak kasa me ake mata taka ta to haka duk abin da aka yi daga cikin ta kaga bai wuce abin da za a taka ba ma'ana ba kowan komai bane ba ko me ka zama kar ka manta asalin ka dai kasa ce to haka waɗansu malamai suka ce za a yi ai fatawadu ku yi tawaru'u ku yi kankan da kai wala ta'ajjabu kada ku yi girman kai ku yi jiji da kai to amma imamu nawawi da kansa sai ya ce wa hadha da'ifun wannan fassara ta ƙarshe tana da dan rauni fassarorin da suka fi dan ƙarfi cikin fassarorin hadisin ta biyun da ta farkon da ta biyun an gane ko imamu nawawi ya ce fa hadhihi al-ahadisu dukkan waɗannan hadisai fi nahyi suna magana ne akan hani na roƙo da neman kuɗi da koda mutum dan yi maka wani abu وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة أما كما أكوي وسا حديثان دا سكا زو غمد حلچين يبان متن أغبان إدن سا سوما كما حديثين ينغا تتوما ستارين يوا شين إمام النووي زي فليد زاء أحد حديثان أكوي حديثان دا منزالة دا كان سيئي يبو سو كما أغبان إدن سو أكوي كما حديثان دا ديوا النبي يهانا أي يبو تو يغامي مهات وطنان حديثان ودابيو دكال ننسو كما سين إنغانتا imamu nawawi ce qala al ulama u malamai sun ce wa tariqul jam'i bainal ahadisi hanyar da za a ba a hada hadisan wanda yafi a ce a dauki wani abu wani a hada al jam'u aula min at tarjih yace ayu qala shine a ce in kana al mamduhu indahu kamalu imanin wa yaqin in shi wanda za a yaba din mutun ne wanda ake kyautata masa zatan cikar imani da yaqini sakankan cewa game da sha'anin Allah yaban mai yabo ba zai canja masa komai ba kamar yadda kushen mai kushe ba zai canja masa komai ba akwai cikin mutane wanda suka kai wannan limit din da haka ba sa bukatar ka yabe su ba sa bukatar ka kushe su yaban mai yabo baya canja su kushen mai kushe baya hana su yin abin da suka yi to wannan kuma galibi imani ke sawa amma akwai inda ba imanin bane kawai gogayya ce ta rayuwa ba wani yabo da zaka zo kai masa ka wani koda shi yaban banza ba abin da bai gani ba ko ba haka ba galibin manya-manyan attajirai ba so mun shiga arziki ba gaggagaggan yan siyasa gogaggu ba yan koyo ba ba abin da ba su gani ba a duniya ko ba haka ba dan haka in dan siyasa ya goge in mai kudi ya goge ka zo kana yabansa ma a gabansa dariya yake ma saboda ya san aikin banza kake
me ka biyo
kudin sa ka biyo in wani ya baka sama da nasa zaka zage shi kuma baya nuna dan ya baka yau duk yaban da kai masa yana nuna kenan shikenan kai 100% ne nasa aikin banza ne musamman na gaya muku yan siyasa kuma musamman a wannan zamani namu kuma musamman a Najeriyance yau zaka ji dan siyasa a 10,000 ya shiga ya bawa mai gidansa aljanna ai kololuwar kyauta kenan ko har aljanna abinda ya rage kawai ya dau mukullin ya mika mai ai shine kaza kaza ai shine kaza kaza ai shine kaza yanzu gobe wani yana ƙara masa farashi daga 10 ya ƙara 5 suka zama 15 zai zo ya rushe wancan shi ma ya dau wannan ya dora to kaga irin waɗannan su ma akwai waɗanda yabo baya musu komai kamar yadda kushe ma baya musu komai saboda me ba wai dan imani ba saboda me sabo yau da gobe an musu ba daya ba ba bi ba san gani kamar yadda na faɗa kuma haka zaka sarar da attajirai da yawa su ma sun ga irin wannan yau an zo an ce musu kaza gobe an zo an ce musu kaza ina fata an gane to amma akwai waɗanda su kuma mafi yawanci imani ne ba sa kallon mutane da aikin su Allah suke kallo da haka ko kace sun yi daidai ruwanka ko kace ba su yi daidai ba ruwanka su abinda suke so su kuma ita shine a wajen Allah shine Allah ya bi irin wannan ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran sai Allah ya ce fa waqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa sururan jazahum bima sabaru jannatan wa harira wadanda suke ciyar da dukiyar su su ciyar da maraya su ciyar da talaka su ciyar da dan kurkuku su ciyar da fursunan yaki su ciyar gashi nan dai kuma suna ciyar da abincin lokacin da yake da kima da daraja ba sai da ya ribe ba a da kimar sa da darajar sa in kyauta kudi za su yi masu nauyi kudin da duk wanda ya ji su ya ji kudi ne ba kana da biliyoyin kudi a ji kana kyautar naira 10 naira 20 naira 5,000 ba farko mutane ba wai kyautar za su kalla ba imar kudin a wajenka yanzu mutumin da ya mulki biliyan 1 idan ya bada 5,000 sai ka gode mai in ma ka gode sai da saboda kai baka san kudi bane amma wanda ya san kudi ma in ya bashi shi ko kallon sa ba zai ba wani yaron wani attajiri yake ban labari yana koka min damuwarsa da mai gidansa to amma sai nayi masa uzuri saboda shi talaka ne dan uwana yace uban gidansa mai gidansa zai bashi miliyan 50 yaje kai kyauta yace to malam ba wai kai kyautar ce take damuna ba wanda naje na aje wallahi ko kallon jakar baya yi bari ma yace wani nagode to shi kuma sai ya dawo shi yana ganin bukatar sa ta 20,000 ma ta gagara biya ga wani an bashi kicin kicin jaka yana janta da kyartar miliyan 50 yaje ya aje amma ko kallon kirki ba ai mata ba sai to je kaga ce wasu an gode shi yana so ya ga in an bayar din an kidime din nan yadda shi talaka in shi aka ba zai sai in yi dariya ni a zuciyata dariyar da nake daban kallon da nake masa saboda shi na san kudin ne suka yi masa girma to ba shi wanda aka kaiwa kudin shi a wajensa ba komai bane shi ma mai gidan da ya baka miliyan 50 din yace ka kai shi ma a wajensa ba wata tsiya bace amma kai da kake tsakanin wa kana baina zalika qawama baka can kai ba zunzurutun talaka ba tunda yanzu ka shiga hurdar kudi amma ba naka bane ka san shi talakan gaske kudin ma bai gansu ba yanzu na tabbatar maka akwai mutumin da in ka tsira shi bai taba ganin tsiraran miliyan 1 ba right ka shiga ta ya dai jita a lissafi ana ta miliyan 1 amma ba su taba arba ba kaga wannan ai zunzurutun talaka ne akwai kuma wanda ya ga miliyan 1 har 10 har 20 kila har 100 amma ba kasa bace to kaga shi wannan ai rabi da rabin talaka ne baina zalika qawama shi yana iya mu'amala da ita amma ba tasa bace to kuma ka san kudi wani kwarjini da Allah ya yi musu ko ba naka bane in kana juya su ehe sai ka rinka jin wani dan shaukin su yana shiga ka ko shi yasa zaka ga da yawa sai kaga mutun yana harka kudi amma a ce maka yana da ulsa ulsa fa ciwon yunwa ce bai kamata mai juya miliyoyi a ce yana ciwon yunwa ba to amma dabi'ar kudin in ana taba su mantar da kai cin abinci suke yi to daga nan yunwa kuma sai ta shige ka ba a sani ba sai kaga ga koshi ga kwanan yunwa wanda ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana nuna mana cewa mu san kanmu domin duk mutumin da za a zo ma a yabe shi ya dauki kudi ya bayar ai hasali ma bai san kansa ba bai san kansa ba kuma mutane in suka gane halin sa ne wannan za su yi ta cutar sa za su yi ta cutar sa an yadda dan adam duk inda yake dan adam ne yana san yabo kuma baya jin dadi in an kushe shi amma kai kuma in ka san kanka kada yaban masu yabo ya sa ka yi abu kada kushen masu kushe ya sa ka fasa ka rinka kallon ka'idar rayuwa da gaskiya ko ayabe ka ko kar ayabe ka ruwan su ko ba haka ba yawa to wannan kuma shine ikhlasi wannan shine yin abu dan Allah da haka wadanda su imanin su ya kai inda ake so ya kai wa riyadatun nafs zuciyar su ta samu gogayya wa ma'rifatun tamma kuma suka zama suna da cikakken ilimi na rayuwa da sanin ubangiji subhanahu wataala bi haythu la yaftatinu ta yadda mutum ba wani abu da zai canja shi in ka yabe shi hakan ba zai sa ya ƙara wani abu ba dan yabanka in ka kushe shi haka ba zai sa ya canja wani abu ba dan kushanka wala yagtaru bidhalika hakan dai ba zai taba rudar sa ba wala talabu bihi nafsuhu zuciyarsa ba ta wasa da shi ashe kenan mutumin da za a yabe shi ya ji dadi har ya dauko kudi ya bayar har ya ban nan ya rinka jijiya rinka sa masa jiji da kai to zuciyarsa tana wasa da shi bai mallaki ransa ba bai mallaki zuciyarsa ba ina fata an gane ko gane bambancin an yabe ni na ji dadi da kuma ma kila hanni zan bada kudin a yabe ni an yabe ka ka ji dadi wannan dan adantaka ce duk dan adam ma yana haka amma wani har zai zo ya rinka bada kudi fa kira maroka su zo su yi masa yabo wannan isakarci ne wannan lusaranci ne baka san kanka ba mana sune maka ƙarya kana bada kudi mana ka san abin da suke faɗa ba gaskiya bane amma kuma kana jin dadi kaga wannan rashin sanin kai ne to idan mutum irin haka ne to wannan shine haramun a yabe shi in ka yabe shin ka taimaki barna akan sa ina fata an gane ka taimaki barna akan sa kuma Allah ya hana mu taimaki barna wala ta'awanu alal ismi wal udwa kuma irin wannan yaban ne in aka ga mutum yana yi ake diban kasa a watsa masa amma mutumin da yake yin abin sa dan Allah tsakaninsa da Allah ba dan aibe shi ba bai dauko hayar masu roko su zo su yi masa roko ba dan ya biya su wannan dan sun yabe shi ko ya ji dadi wannan ba zai cutar da shi ba dabi'a ce kawai ta dan adam Abu Zarr al-Ghifari ya ga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce so da dama muna yin abu a boye ba ma san a sani amma Allah zai fito da abin dole sai an sani kuma a matsayin mu na yan adam in aka sani aka zo aka yabe mu sai mu ji dadi shin wannan jin dadin da muka yi ya taba imanin mu ya taba ladan mu manzo Allah ya ce a tilka ajlu bushral mu'min wannan taba kalashe ne na ladan mu'mini mana alama ce ta Allah ya karba aikin kuma ya turo maka da dan tsokaci kafin ka je lahira ka san idan ana girki mai dadi kanshin sa ya bude waje ba a jira sai ya sauka sai a fara mi sai a fara dandana wannan shine daka Imam An-Nawawi yace falaysa bi haramin irin wannan ba haramun bane wala makruhin ba abin ki bane wa in khifa alaihi shay'un amma in an jiye masa tsoran wani abu shi wanda ake yaban min hadhihi al-umuri na daga wadancan al'amura da aka ambata a baya to kuri hamaduhu anan ba a san yaban irin wannan fi wajihi a gaban idan sa karahatan shadida ki matsanancin ki wa ala hadha at-tafsil bisa ga wannan rarrabe zance dalla dalla tunazzalu al-ahadithul mukhtalifa fi zalika za a saukar da hadisan nan da suka bambanta game da haka hadisan da suka hana sun hana irin wancan yaban ne wanda ke sa girman kai ga mutanen kuma da zai iya sa su girman ka hadisan da suka halatta sun halatta irin wannan yaban ne na gaske ga mutanen da ba a jiye musu tsoron gaban zai sa musu girman kai ina fata an gane wa mimma jaa fil ibahati na daga abin da yazo na daga hakan na halacci qauluhu sallallahu alaihi wasallam li abi bakr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wa sayyidina abubakar a gaban gidansa a gaban mutane radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace arju an takuna minhum ina sa ran kana cikin su an gane ko wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a gaban sahabbai sai sahabbai suke tambayar sa a sai yake ba su labari kofofin aljanna guda takwas ne za a rinka kiran mutane daya bayan daya suna shiga akwai kofar masu azumi ita ce rayyanu akwai kofar masu sadaka akwai kofar masu bin iyaye akwai kofar masu adalci akwai kofar masu amana akwai kofar masu zaman lafiya da makota akwai kofar masu yawan nafilfili duk sai sai na abokare ce da manzo Allah yanzu akwai mutum daya da za a samu duk sunansa ya fito a wadannan kofofin duka an kira shi da kofar masu azumi, an kira shi da kofar masu sadaka, an kira shi da kofar masu bin iyaye, an kira shi za a samu. Manzo Allah ya ce kwarai kai ma ina sa ran kana ciki. Kaga wannan yabo ne a gaban idansa. Wata rana Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da safe, sai yake tambaye sahabbai waye daga cikin ku yaje gaida mara lafiya. Abubakar ya ce gani. Waye daga cikin ku a sassafiyan nan har yaje jana'iza? Abubakar ya ce gani. Waye daga cikin ku a sassafiyan nan yayi sadaka? Abubakar ya ce gani. Waye daga cikin ku da sassafiyan nan ya tashi da azumin ta dau'i? Abubakar ya ce gani. Manzo Allah ya ce wallahi ba wanda zai hada wannan sifofin a wuni daya sai dan aljanna. Wannan ba yabo bane ga Abubakar. To da haka Manzo Allah ya yabi Abubakar ba daya ba ba bi ba a gaban sa. An gane ko? Ai minal ladzina yud'auna min jami'i abwabil janna. Abin nufi Manzo Allah ya ce yana nufin Abubakar na daga cikin mutanen da za a kira su daga dukkanin kofofin aljanna. Ko ina sai sunan su ya fito, ko ina sun samu first class. To mu bambancin mu da wancananka a lokacin da muke fadar Abubakar yana ciki, Abubakar yana ciki, ba mu ce shi kadai bane, dan hadisin ma bai ce shi kadai bane. Arju an takuna minhum. Muna ina sa ran kai ma kana cikin su, ashe akwai wasu bayan shi? Amma inda matsalar take waɗansu in suka ce wane ne sai su ce banda shi ba kowa. Yanzu kaga waɗanda suke gaba da Abubakar, Umar, Uthman, suke gaba da Abu Huraira, Anas, Mugira ibn Shu'ba, Amr ibn al-As, duk sai su ce Sayyidina Ali kadai shi zai shiga banda sauran. Wannan zalunci ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani balaraban kauye yace da shi Allah ka ji kaina ka ji kan Muhammadu bayan mu kar ka ji kan kowa. Manzo Allah yace a'a, ka sha makance abu mai fadi, rahmar Allah za ta ishe ni ta ishe ka ta ishe sauran, dan me zaka ce iya mu kadai? Kaga wannan zalunci ne. Allah yana da yalwar falala, inna rabbaka wasi'ul maghfira. Allah yana da yalwar gafara, za ta ishe ka za ta ishe sauran mutane, dan me zaka ce sai kai kadai? Wannan kuskure ne. To da haka a aqida ta Ahlus Sunna wannan falaloli da Abubakar ya samu ba shi kadai ya samu ba, akwai wasu ma bayan shi, bal ma wasu ba ma a cikin sahabbai ba, domin an rage mana kujerin har abu ɗan baya za a samu, sai dai sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. A can an fi samu da yawa, amma a nan kam sai wani da wani. Allah ka samu ciki da rahmarka. Yace wa fil hadisi, yazo a wani hadisi al-akhar na daban, lasta minhum. Annabi ya sake kallon Abubakar yace kai baka cikin su. Can an faɗi mutanen kirki yace yana ciki, nan kuma an faɗi wasu mutane masu wasu ɗabi'u marasa kyau, Annabi yace kai baka ciki. Shin wannan ba yabo bane? Yabo ne. Abin nufi baka cikin waɗanda suke jan tufafin su dan girman kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace inna Allaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Allah baya kallo na rahama da jin kai da mutuntawa ga mai jan tufafinsa cikin maza dan girman kai. To shine sai Sayyidina Abubakar ya daga hannu yace ya Rasulullah, inna izari yastarqi illa an ata'ahadahu. Tufafi na yana sabulewa ya ja kasa, sai ina dawo da shi. Sai Annabi ya kalle shi yace anta lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Ya kai baka cikin irin waɗannan, tuni an fitar da kai ba ma ka cikin su, ba da kai ake ba. Malamai suka ce saboda Abubakar ramamme ne bisa ga ɗabi'ar ɗan adam, in rama ta yi rama tufafi baya zama, haka yin ƙiba ta yi ƙiba ma fa tufafi ma baya zama. Ku kula da kyau, idan mutum ƙiba ta yi masa yawa to nan ma tufafi yana masa wahalar zama, musamman zani ko wando. To haka nan in rama ta yi rama nan ma tufafi yana wahalar tsayawa, zani ko wando, saboda kuturin da za a ɗaura babu. To shi Abubakar haka yake, ramamme ne a shafe, don haka bai da kuturin ma da zani zai rinka tsaya masa. Da haka yana ɗaura zanin yana saƙulewa, sai yana yi yana dawo da shi, yana ɗaura yana saƙulewa yana yi ya dawo da shi. To shi ne sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shaida ya ce kai baka cikinsu. Ailasta minal ladzina yusbiluna udhurahum khuyala. Abin nufi kai baka cikin waɗanda suke jan gyautan su dan girman kai. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam li Umar radiyallahu anhu. Manzo Allah haka ya gaya wa sayyidina Umar, Allah ya kara masa yadda, yace ma ra'aka ash-shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika. shedan bai taba ganin ka ka ba hanya ba face sai ya raba hanya da kai ba ku haduwa kalmar shedan anan fa ba wai sai shedanin aljani ba har shedanin mutum Umar baya karbar wargi shi yasa duk wani abu na iskanci da aka yi wa shugabanni ba aiwa Umar ba na farko ya cika adalci kamar yadda insha Allah zamu ji a darasi a hadisin gaba kadan wato Umar in ana baka labarin Umar daga nesa sai ka dauka mutum ne wanda fuskarsa ko fara'a baya yi ba haka bane yakan sake yayi fara'a ya komai amma idan an zo maganar gaskiya to ba sani ba sabo domin kada wani ya dauka daure fuska ita take jawo aishayin ka ba ma wannan bane ba a'a wajen daure fuska ka daure wajen dariya kai dariya kuma kololuwa din me haƙi a tare da kai kai me ka bashi haƙin sa to kafi karfin wulakanci kafi karfin cin mutunci amma duk shin kuninka in zaka zalunci na ƙasa da kai to wallahi sai ya keta alfarmarka wata rana bahaushe yace duka yau duka gobe bai sa bakin ba azumi ta waye da haka Umar yana da adalci kololuwa adalci ana buga misali da shi in ka cire annabawa a fagen adalcin shugabanci kula da haƙƙin talakawa kula da damuwarsu duk abin da yake damun talakawa Umar baya kwanciya ya kwanta bacci sai ya ga yayi musu maganin sa shine kamar yadda na sha gaya muku farkon shugaban da yake yin patrol cikin dare ya ga me talakawansa suke ciki in ya sa aiki ya bi ya gani an yi ko ba a yi ba baya dogaro kawai ya zauna a fada ko a gidan gwamnati a ringa kawo masa labari Umar baya wannan takawa yake da yaje da kansa idan aikin hizba ne Umar shi yake kewayawa da kansa yake ganin gidajen rawa da badala cikin dare ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya kamo abubuwa da yawa da kansa ya kawo su fada ya da haka Umar yayi iya abin da ya kamata yayi shi yasa Allah subhanahu wataala ya bashi kwarjini kuma Allah subhanahu wataala ya sa ba a yi masa wargi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bada shaida fitinar al'ummar sa ba za ta faru ba sai bayan Umar ya bar duniya domin shine kauran da Allah ya rufe masa fitina a al'ummar sa da shi manzo Allah ya ga Huzaifa ibn al-Yaman wannan har waɗanda suke kin sa yana Umar ai sun yarda da Huzaifa Huzaifa kuma shi ya faɗi wannan yan shi a masu zagin sahabbai ai sun yarda da Huzaifa cikin sahabban da suka yarda da su akwai Huzaifa to Huzaifa yake faɗar wannan game da Umar wata rana yana faɗar fitintinu fitintinu sai sayyidina Umar yake tambayar sa yace wai waɗannan fitintinin yaushe ne faruwar su menene yace to ai kai ba ruwanka da su Huzaifa yace da Umar kai ai ba ruwanka da su yace saboda me yace ai annabi ya ce kai banda kai ai hasali ma fitinar ba za ta faru ba sai ka bar duniya kai ne kyauran fitinar in kana nan fitinar ba za ta shigo ba amma da zarar an karya ka ko ga zarar ka bude to shikenan budewar ko karyawa shine mutuwa sai sayyidina Umar ya tambaye Huzaifa yace to in ka ce annabi ya ce ni ne kyauran da na hana fitina ta shigo shin bude kyauran za a yi ko karya shi yace karya shi za a yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai da kaji an ce an karya kofa to kuma barna ta faru yace da bude ta akai to za a mayar arfi amma tunda karya ta akai to kuma wannan kyaure ne fa wanda ido baya gani ba wai wanda baka nike mai waldayi bane balle ka kai a waldace ba fa irin wannan kyauren bane da ya kare kenan har abada kuma lokacin da muke fadar wannan wani yana dauka kamar yaban Umar muke ko kururu tashi ko yaban Abubakar muke ko kuzuzuta su a'a mu fa labari muke bayarwa na abin da annabi ya fada ba mu muka karzo man ba rataya aka ba mu haka in muka zo fadar fallalar sayyidina Ali haka zamu yi ta fada ba mu muka fada ba isarwa muke yi amma wani sai ya dauka ai ana fifita Umar ko ana annabi ne ya fada in ma fifitawar ne to shi ya fifita kuma yafi mu sanin su duka yafi mu sanin su duka na fata an gane to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina Umar shaida yace in shedan ya bi hanya kabi to sakar hanya yake baya iya ban hanya tare da kai shedanin mutun da shedanin aljan domin akwai shedan a cikin mutane akwai shedan a cikin aljanu wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn to sannan wannan yana hadisin yana daga cikin abin da ƴan falsafa suke yin karan tsaye har da su masu zagin sahabbai sai su ce ai ana ba wa sahabbai falalar da annabin ma wai bai da ita misali ai ya tabbata cikin hadisin bukhari wata rana annabi yana sallah shedan yazo a siffar mage zai wuce ta gaban sa ko sai manzo Allah ya kama shi to sai su ce mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shedan ya biyo hanyar sa amma Umar an ce shi kuma annabi ba sa hada hanya da shedan to abin tambayar shine waye fadi dubbe ai ni ba ni na fadi ko daya ba ba ni na fadi ko daya ba kuma wannan yana nuna cewa shedan yana gaba da annabi ai ba dalilin da yake nuna cewa shedan yana gaba da annabi cewa ya ketara ta sallar sa dan ya bata mata sallah ai bai yi tsammanin ma annabin zai san shi bane shi yasa ai bai zo a sifar sa ta me shedan ba sai ya zo a sifar me sai ya zo a sifar kyanwa kuma abin da zai nuna maka bambanci wanda daman a fili yake Umar ba a ce yana ganin shedan ba Umar baya ganin shedan domin Umar yana shiga karkashin fadin Allah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shedan da shi da zuri'arsa suna ganin ku ku ba kwa ganin su dan Umar ma da aka ce ba sa hada hanya ai shi bai ma san abin yana faruwa ba sai da annabi ya gaya masa to shi kuma zalalun sallallahu yana ganin shedan har yana kama shi domin cewa ma ba dan kada in kariya addu'ar dan uwana Sulaimanu ba da sai na ba yara shi sun daure shi a Madina sun yi wasa da shi to amma annabi Sulaiman yayi addu'a yace rabbigi filli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka gafarta min ka bani mulkin da ba wanda zai sake irin sa bayana wanda yana daga cikin mulkin sayyidina Sulaiman alaihi salam yana daura aljanu to kaga shi manzo Allah yana ganin aljani har yana iya kama shi ma'ana mu'jizar annabi Sulaiman ce fa aka tsakura masa ko kuma daman shine mai ita Sulaimanin ne aka sanwa kama aljanu da daure su to shi ko Umar ba ma ya ganin sa ba dan annabi ya fada ba Umar ma bai sani ba yanzu kamar kai ne baka da lafiya sai aka kai ka gaban likita likitan nan sai ya nuna maka cuta ko ya gaya maka magani abu kaza zaka sha ka warke kuma sai ka sha ka warke sai a ce kai yanzu ka fi likita kai ka sha magani ka warke shi kuma likita shi ya faɗi maganin to waye ya fi wani ai kai asali ma da cutar take jikinka baka ma san da ita ba ko ka san da ita ma baka san maganin da zaka sha ka warke ba ba dan likita ba da kai baka ma san halin da kake ciki ba kuma da baka samu waraka ba to kaga anan sai a ce da wanda ya sha magani ya warke da kuma likitan da ya bada maganin aka sha aka warke akwai ma haɗi ai babu ma haɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi shine ya faɗi abubuwan da Umar yake da su na falala Umar din ma bai ma sani ba to kuma sai ma saboda rudewar kokwalwa ma harka cewa an hada annabi da sayyidina Umar ina da haɗi to ba dan annabi ba ma waye Umar an san ma waye Umar din to amma inda kai baka gane ba matsalar shine annabin ya faɗa kake ja lokacin da aka ce Umar yana da falala kaza yana da falala kaza hasadakka sai ta sa kake jin haushi to kuma lokacin da kake jin haushin baka san farko wa ka fara jin haushi ba ai farko shi annabin da yake Umar yana da falala ka fara jin haushi ba wai mu da muke faɗa ba shi yasa suka ga ba makawa sai dai su dawo su rinka ƙaryata hadisan amma in dai za a ci gaba da tafiya haka ana faɗar hadisan to ƙarya suke yi ku zo ku zagi sahabi ku ci mutuncinsa kuma hadisai su yabe shi to kaga in dai kuna so ku ci galaba akan mutane su zage shi kamar yadda kuke zaginsa ko su kishi kamar yadda kuke kinsa sai dai ku koma asali ku ce hadisan ƙarya ne to su ko waɗannan hadisan da kuke so ku ce ƙarya ne bari mu gaya muku in kuna so ku ƙaryata su to sai dai ɗaiɗaikun ku su ɗauki diga su baje dala wallahi in dai mutum ba zai iya baje dala kai baje dala ya fi masa sauki akan ƙaryata Buhari domin ita dalar za ta bazu sai dai mutum ɗaya ne ba zai iya ba amma aka yi mata kama kama aka taru ko ba yanzu ba in an daɗe wata rana za ta bazu amma sayyidina Umar da hadisan da suke bayani akan falalar dukkan sauran sahabbai billahi allazi ba za su bazu ba ka gama a ƙarshe yaro yace ƙarya kake yi mahaukaci ne ba shikenan ba kuma hakan ne domin waye annabi zai ce eh yace a'a kuma ka dauka yana da hankali ina hankali waye rana za ta fito ya sa hannu yana kare ta kuma ka dauka kwakwalwarsa lafiya ai mahaukaci ne an samu matsala rana dai in dai za ta fito wai wani yace zai tare ta da tafin hadu to ya zama mahaukaci in ku kai kai yadda zai iya hakan to kai kuma ka fi shi hauka ka fi shi hauka in ban da rudewar kwakwalwa da tunani wani ya zauna da shehunnan kuma ya samu falala amma waɗanda suka zauna da annabi suka samu falala yanzu ina taɓewar da ta kai wannan yanzu iya zo zai gaya maka falalar shehinsa zai ta gaya maka falalar shehin da falalar almajiransa to kuma shehinka ya falala almajiransa su yi falala amma a sahabban annabi almajiransa su kasa falala haba haba dan Allah ba wuce ya ce wani ma ya rawa bare dan makaɗi kuma kowa ya sha inuwar gemu ai bai kai makogaro ba ai albarkacin kaza kadangare ya sha ruwa a kasko in ba dan waɗannan sahabban ba ma da sauransu ai da ba ai shehunnai ba ai na shehu ya samu shehunta ne larabawa suka ce walaysa yasbutu fil azhani shay'un idha hataja an-naharu ila dalili irin waɗannan abubuwa ma in kana bukatar sai an kafa maka hujja dan ma wai kaga hujjojin da ake faɗa fa ƙari ne amma ai abin a fili yake a tarwai ƙarara kamar rana a tsakiyar wuni kamar rana a tsakiyar wuni to amma hikimatun baligatun fa ma tughnin nuzur ko da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba sayyidina Umar da wannan falala ba ka bin hanya shaytani ya bi Imam Nawawi yace wal ahadithu fi fil ibahati kaseeratun kai hadisai dai da suke magana akan falala akan halacci na yaban mutum a gaban idansa in an aminta da imaninsa cewa ba zai gamu da matsala ba ta fuskar imani ba zai gamu da matsala ba ta fuskar ikhlasi to wannan babu laifi sai yace wa qad zakartu jumlatan min atrafiha fi kitabil azkar Imam Nawawi yace na ambaci wani taro mai yawa ko kaso mai tsoka na daga ire-iren waɗannan hadisan a littafin al-azkar littafin azkar na Imam Nawawi wannan shine karshen babun yake bayani akan karhancin yaban mutum a gaban fuskarsa babu karahatil khuruj min baladin wa qafihi albala babun da yake bayani akan karhancin fita daga garin da annoba ta auku a cikin sa firaran minhu dan gujewa annobar wa karahatil qudumi alaihi da kuma ba a so wanda baya cikin garin kuma ya shigo irin dai yanayin da muke ciki ko muka fito kadan da yawan kasashe an kulle ba shiga ba fita da yawan garuruwa an kulle ba shiga ba fita abinda ake kira da turanci lockdown ko total lockdown a rufe komai da komai hatta a cikin garin ma ka fita daga wata unguwa zuwa wata unguwa an hana a fita aje kasuwa an hana a fita aje sallah an hana to asali musulunci shi ya kafa wannan dokar idan ana annoba ba a so mutane su fiye zirga-zirga musamman ta shiga gari da gari ta shiga ƙasa da ƙasa kamar yadda za mu karanta yanzu muji to amma da abubuwa suka yi yawa kuma in annobar ta zo gari to kuma sai a dakatar da cuɗanya shi kuma wannan nassi ne manzo Allah shi ya hana ai cuɗanya da dukkan wani mai cutar da ake iya ɗauka kamar kuturu da ire-irensa domin manzo Allah yace firra minal majzumi firaraka minal afad idan ka gud kaga kuturu ka guje masa gudun da in kaga zaki zaka yi kar ka yi dafa hadu wani mutum kuturu yazo yana murna yaga annabi zai ya miƙo dungu a gaisa annabi yace mun maka mubaya'a ba sai mun gaisa ba ba kyamata bane ba kuma manzo Allah yana da garantin kariya daga Allah ba zai dauki wata cuta ba amma me yasa ya haka dan ya koya mun ya koya maka dan ni ban da garantin in muka hadu ba zan dauka ba kai ba ka da garantin in kuka hadu ba zaka dauka ba to duk wata cuta da ake iya dauka a dakatar da mu'amala da mai ita ai nesa nesa manzo Allah ya faɗi wannan kuma lokacin da muke faɗar wannan maganar ba kuma muna cewa abin da ake yi a yanzu 100% daidai bane ba waɗansu abubuwan to Allah shi ya san karatun kurma mu dai ba mu ce eh ba mu ce a'a ba dan wani abin yana da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa buri yayi kama da mutum abinda kawai muke kiran shugabannin mu su ji tsoron Allah dan Allah ya ba ku ikon ku rufe mu dan Allah ya ba ku ikon ku hana mu zirga-zirga bai kuma ce ku takura mana ba bai kuma ce ku rufe mu babu dalili ba kawai da kun sha iska ku ce a rufe gari da kun sha iska ku ce a rufe ko ina dan ku kun san in an rufe kuna da abincin daga nan har zulkarnaini ya bayyana har mahdi ya bayyana ku ba ku da matsalar ce fa ne to amma ku sani kaso 95 cikin 100 na al'ummar da kuke mulka sai sun fita suke samun abin da za su ci. Ba mu ce ba bai kamata ku kula da matsalolinsu ba, ku Allah zai tambaya ba mu ba, amma abin da muke muku hannunka mai sanda, lokacin da muke faɗa cewa addini ne ya yadda a hana cakuɗeɗeniya a lokacin annoba, addini ne ya yadda da cewa mutane su daina yawo, kuma ku abin da kuka yi game da hakan ya yi daidai da na addini, to amma a lokaci guda kuma muke ce da ku ku tausaya wa talakawan da kuke mulkarsu, kusan suna cikin ƙuncin rayuwa, kusan sun sha wahala, da yawa sun karye ba su da jari a yanzu, zaman da suka yi a gida sun cinye jarirukansu, da yawa rashin kaikawan nan da ba sa yi ya haifar da asarori masu ɗumbin yawa, ba sa sana'a, kuɗi ba sa shigo musu, abin da suke da shi shi suka yi ta ci. Ku kaga ku dole ne ku kula kuma da wannan matsalolin, kuɗinsu a hannunku suke, kuɗin nan da kuke juyawa kuke wadaƙa da su lokacin da kuka ga dama ba naku bane, nasu ne. Wa atuhum min malillahi allazi atakum, ku ba su daga dukiyarsu da Allah ya danka a hannunku, ku rike musu, ku ba su daga dukiyarsu da Allah ya danka a hannunku ajiya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, to amma mun ga abin da ya faru, mun yi tabahbatu a rufe gari, addini ne Allah ya sani addinin muka kalla, saboda mun san akwai wannan nasosin a cikin addini, kuma mun ja hankalinku akan ku, kuma ku raba musu dukiya, ku rage musu radadi, ku ciyar da su abinci, wallahi akwai kudin da za su ciyar da mu duka, wallahi akwai wannan kudin a Najeriya, ba shakka nake ba, akwai wannan kudin, amma mutum ɗaya ne za ka samu ya tare kudin da mutum miliyan 10 za su rayu da su, kuma rayuwa mai kyau, ba wai rayuwar maleji ba. To da yake Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci, mutane suka ji suka yi biyayya, aka rufe gari aka zauna haka, abincicikan nan har daga waje aka rinka turo da su a rabawa talakawa, amma duk sai da yawansu suka sa a suto suka ɓoye. In an kawo a cikin kaso 10 bai fi su raba kaso 1 ba, a yi kyamara a ga kamar sun raba su gudu. Mun ji lokacin da kuɗi suka rinka fita daga aljihun gwamnatin tarayya, wai na wata ministar menene tallafi da kaza a Kano a ce an raba biliyan kaza, ni ban ga wanda ya samu 10,000 ba. Biliyan kaza a Kano, biliyan kaza a jiha kaza, biliyan kaza, biliyoyi sai fita suke kullum, amma ba maganin ina suke zuwa. To da Allah ya tashi tona asiri da mankada, sai Allah ya kawo wannan zanga-zanga ta ensa, sai ga su aka rinka bin suto-suto din, ana ganin kayan abincin an narke su, ba kuma da wata hujja da za su gaya wa mutane, a aje muku muke yi, ka taba ganin ana guzurin yunwa sai mun mutu. Wallahi ƙarya ne, da yawansu sun ɓoye wannan abincin ne don in lokacin kamfen ya yi su canja musu buhu, su canja musu katan, su fito suna rabawa kuma don a zaɓe su su sake cutar mutane. Wallahi da yawansu abin da suka yi wannan don shi kenan. Da haka muna gaya wa talakawa, in sun yi ba daidai ba mu ma 'yan cikinsu ne, mu ji tsoron Allah, mu bi shugabanninmu, mu yi musu addu'a, mu daina zagin su, wannan duk ba shi bane abin da zai kai mu gagaci, amma kuma dole mu gaya wa shugabanni, ku kuma ku ji tsoron Allah, ku yi wa talakawa adalci, ku yi wa talakawa adalci. Yanzu a yau an wayi gari da wajen jihohi 5 duk sun ce a rufe makarantu, Katsina, Zamfara, Sokoto, haka ne ko, Jigawa, Kaduna, Kano. To abin tambaya shine, labarai guda biyu suke gudana, a wani lokaci a ce corona ce ta dawo, to shikenan in ta dawo haka za mu rayu? Ai daman akwai waɗanda ba su tafi ba ma, malaria ita ta tafi ne? Ba a mutuwa da ita? Akwai cututtukan da sun fi corona kisa, amma da su muke rayuwa tuntuni. Ila a ce ba a ɗauka HIV, ba a ɗauka, kun taɓa rufe gidan zinace-zinace? Ba ma sai kwandon kuke rabawa ba a rayu da ita? To don me ita corona ku raba mana wani abu, mu rayu da ita haka? Amma in ba ku gane ba, to ɓarna biyu za ta yi mana. ku kulle mu a gida ita tana kashe mu yunwa ma tana kashe mu ita da mun karasa za ta yi yunwa da mun ta riga ta gama aikin to kuma wallahi ba wannan nafi ji mana tsoro ba shine talaka an kusa akai shi bango masu mulki ku kalli Allah ku kalli wannan al'amarin fa sabubban fatar zoma da tunzuri a Najeriya karuwa suke fa sabubban tarzoma da tunzuri fa a Najeriya karuwa suke matsi shi yake kai mutane bango fa su tunzuri muna jiye muku wannan tsoran gashi duk inda matasa suka zauna za su shirya tarzoma ko za su shirya zanga-zanga ta limana wanda constitution ya ba su dama sai a tura ɗan daba da makamai su fatattake su matasan nan fa waɗanda suke zuwa da makamai suke fasa su fa irin su ne fa su ma matasa ne ba kwa tsoron ranar da za su ɗauki makamin ramawa muna gaya muku wannan a fili saboda babu hanyar da za mu bi mu gaya muku sai wannan kuma ita ce ta amana ta shafe mu ta shafe ku Allah ya sani muna faɗa ne dan a gyara duka idan aka ce dalili na biyu na rufe makarantu a arewacin Najeriya shine kidnapping ko kuma tsoron ƴan ta'adda za su zo su kwashe yara ai dai duk wani inda za a yi ta'addanci a arewacin Najeriya a yau bayan Maiduguri yake bayan Yobe yake shin waɗannan jihohin su ma sun rufe makarantu an sace yaran Chibok amma har yanzu a Chibok makaranta tana aiki Boniyadi ake ce masa komai inda kwanaki shi ma aka sace yara Dabci shi ma har yanzu yara suna nan abin da ya kamata ku samarwa da makarantun mu tsaro amma ba ku rufe mana su ba in maganar kidnapping ne kudu har cikin makaranta ake zuwa a ɗauke hidimarsa amma gobe sai mataimakinsa ya zauna a kujera a ci gaba ai in sun gane in suka ɗauke dakatawa ake kai dama abin da suke so kenan sai rayuwar ta tsaya sai a bada tsaro a bada kariya rayuwar ta ci gaba wanda Allah ya nufa zai tsallake yau a hanyoyin mu ta hanyar tafiye-tafiye ana ɗaukan mutane an daina tafiye-tafiye ba za a daina ba sai dai a hangi wani abin da za a ba a gyara amma lokacin fa da kuka tsayar mana da karatu kuma ba ku tsayar da komai ba sai makaranta a lokacin da kuka tsayar mana da makarantu rayuwar mu fa kuka tsayar cak daman ana yajin aikin ƴan jami'a tuntuni a jibge yaran mu suke a gida yanzu za ku sake tsayar mana da ƴan sakandare rayuwar ta tsaya cak kuma duk sakan ɗaya da duk awa ɗaya na rayuwa in ya wuce ba dawowa yake ba anya shugabanninmu ba za ku kalla ba anya ba kwa tsoron mu ce ku saboda ƴaƴanku ba anan suke ba ba ruwansu dan idan na rantse a cikin gwamnoni 198 ƴaƴansu suna waje in ban ce 100% ba ƴaƴansu suna waje ba sa karatu a Najeriya to mun ji tunda ku kun kai ga kujerar gwamna ba kuma kowa zai zama gwamna ba ha babba ha karami mun yarda da wannan falalar da Allah ya ba ku ba hasada muke muku ba to amma mu ilimin ma na zaman kasan babu teburin ku ban mu yi shi hakan alalatan amurgudan ku ban mu yi wannan amma dole wannan dan kadan din ma sai an hana mu dan Allah me kuke so talaka yi a Najeriya ne wai shugabannin Najeriya wannan fadina fadansa ne in common sense baya bukatar wani dogon nazari duk wani mai hankali wannan dan karamin lissafin zai iya hango shi baka bukatar wani zurfin lissafi matsalar tsaro ba Najeriya ce kadai take cikin matsalolin tsaro ba kusan mafi yawancin kasashen Afirka suna cikin halin tarzoma amma ga yamin wata kasar da ta dakatar da karatu saboda ana mun kai Somalia Somalia tana cikin bala'i sama da shekara 40 mun kai Palestine amma har gobe yara in iyayensu suka daura musu jakar makaranta da lunchbox bai suke da su ba su da garantin za su dawo amma gobe baya hana sake tura su saboda in ka zauna a gidan ma in ajalin yayi bomb din zai biyo ka a gida ya kashe ka haka ita rayuwa tafiya ake da ita yadda ta samu idza lam takun illa al-asinnatu markaban fa mahilatul muttar illa rukubaha to amma abinda muke gani ba dan mun kai ku tunani ba, ba dan mun kai ku hangen nesa ba, amma dai a gajeren tunaninmu mu abin da muke hange irin waɗannan abubuwa da kai mu bango suke yi. Domin wallahi ni na tabbatar da wuya a nan gaba ka samu wani malamin addini da zai zaka ƙurancin ya fito in hukuma tana kawo irin waɗannan abubuwan ya rarrashi mutane. Mu dai a bangaren mu na malaman addini muna gaya muku gaskiya, an kusa akai mu bangon da ba za mu iya gaya wa mutane komai ba. An kusa akai mu bangon da ba za mu iya fitowa mu ce wa mutane dan me ba, saboda in an daki jaki a daki taiki, magana gaskiya ɗaya ce. In dai har kun yadda za mu gaya wa talakawa su yadda, mu gaya musu Allah ya ce, annabi ya ce, su yi biyayya, su yi haƙuri, to ya kamata kuma tsakaninku da Allah, Allah nan da ma'aiki sama suke da mu da ku baki ɗaya, in talakawa sun bi su akan nasu haƙƙin dan su yi muku biyayya, to kuma ku bi su akan nasu haƙƙin dan ku kyautata musu. Wannan ita ce amanar da za mu gaya muku tsakani da Allah, kuma Allah ya gani mun sauke abin da muke iya faɗa. Da haka ya ɗan uwa, ba mu ce ba kar a yi biyayya ga hukuma, a bi, amma hukuma ita kuma ta yi adalci. Masu mulki ku rinƙa yin abin da ya dace da yanayin al'ummarku. Idan Ingila ta kulle ƙasa, a Ingila ba talakan da bai da abincin da zai ci a rana ɗaya. In Amerika ta kulle ƙasa, a Amerika babu talakan da zai rasa abinci na rana ɗaya. Har ma ƙirƙiran musu albashi aka rinƙa yi na ba gaira ba dalili. To haka muke da talakawan Najeriya da talakawan Ingila ɗaya ne, da talakawan Najeriya da talakawan Amerika ɗaya ne. Kai har Amerikan da take da ci gaban da tattalin arzikin da kaza da kaza, shugabanta sai da ya fito ya ce a buɗe makarantu, stop this nonsense, political nonsense. Yanzu wani shugaba zai fito a Najeriya ya ce mana wannan ba political nonsense ba ne? Ya kai Trump sanin siyasar duniya ne? Trump ya fito ya ce open our schools, stop this political nonsense, ku buɗe mana makarantunmu, ku bar mu da wannan soki burutsun banzan na siyasa. Haka Trump ya faɗa, kun fi ni jin yaren da ya faɗa da shi. Wannan ita ce gaskiya ta Allah, wannan shi ne gaskiya tsakani da Allah. Mu yi wa shugabanninmu biyayya, mu yi musu addu'a Allah ya shirye su ya ganar da su, mu yi musu addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya nufe su da yi mana adalci. Amma mu sani cewa lalle wannan rayuwa da muke ciki, wannan tsarin da aka ɗauke mu a kansa gaskiya ba shi ne tsarin da ya dace ba. Waɗannan misalan da na buga na gida ne da na maƙotanmu. Maiduguri su aka fara sata yara a cikin a garuruwansu, har gobe ban bai daina tashi a Maiduguri ba, amma ba mu ji ba daga jihar Maiduguri rufe makaranta, ba mu ji ba daga jihar Yobe rufe makaranta. Waɗannan duk jihohin nan sun fi ko'ina ɗanɗanar kuɗar wannan musibar da muke ciki. Kuma a yadda hasashe yake nunawa, ana nuna cewa matsalar tsaro ma a Najeriya tukuna za ta iya kaiwa nan shekara 20 ba a daina ba. Na ji wata babbar 'yar siyasa, 'yar jihar Kano ce, ta fito ta faɗa, ta ce ba za a daina wannan abubuwan ba saboda kaza da kaza, ta faɗi dalilanta. To kaga in dai haka ne, to ba kamata ya dakatar da rayuwa ba dan wannan, sai dai a ci gaba da me rayuwa da yanayin da aka samu kai. Idan kana tsoron barawo zai maka sata, gyara tsauren gidanka kake yi, ko ba haka ba? Amma ba ta za ka yi na daina zuwa kasuwa in samo kuɗi ba dan kar a zo a sata, a'a, yayin baka fita ka samo ba, ranar da ya afko ya ɗebe wanda kake da shi ya dira ka. Amma kana fita kana nemowa, kuma kana gyara ƙyauren ƙofar gidanka, in Allah ya ƙaddara sai ya hauro, in ya hauro ya ɗebi rabansa, kai Allah ya isa kwa haɗa a lahira, kai kuma ka ci gaba da gungura rayuwar haka, ko ba haka ba? Allah ya sa mu dace. Dan haka muna ba wa masu mulkin mu shawara da ku duba wani mataki da wani yanayin da ya fi wannan kyautatuwa, ya fi dacewa da mu da ku baki ɗaya, ya fi dacewa da al'ummar da kuke mulka, don a samu kyakkyawan makoma da kyakkyawan mafita. Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya. Daman tuntuna ana nuna mun lokaci ya yi, daga kan gaɓar wannan babi za mu dakata in Allah maɗaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa, sai mu tashi daga farkon babin. Abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada, abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.